Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Zara, bayan wata ganawa da suka yi da takwaran aikinsa na China, Xi Jinping shugaban Amurka Trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake kara kudaden haraji kan kayayyakin kasar China. Sannan za a ji cewa shugaban Amurka har ila yau ya ce a shirye yake su sake haduwa da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa, yayin da kuma a can wato kan iyakar Amurka aka fara batun cewa inda ƴan majalisa suka ce za su samar da kudade biliyoyin daloli domin a samar da tsaro a kan iyakokin ƙasar ta Amurka da Mexico.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, manoma na korafi kan matsalolin da ke haifar da tangarda dangane da noman wannan shekara. Sannan za ku ji cewa a jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya an gudanar da bikin ba da kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar ɗaukar hotuna. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Daga bisani za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Bayan wata ganawa da suka yi da takwaran aikinsa na China, Xi Jinping, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake kara kudaden haraji akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka, yayin da yake magana da kan batutuwan da dama a wani taron manema labarai a ƙarshen taron G20 na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya wanda ke gudana a Japan. Shugaban Trump ya kuma ce zai bar kamfanonin Amurka su rika sayar da kayayyakinsu ga babban kamfanin sadarwa na Huawei, wanda jami'an tattara bayanan sirrin Amurka suka yi gargadi kan wata manhajarsa da ka iya zama barazana ga tsaron Amurka. Sai dai kasar ta China ba ta samu wani sassauci ba daga takunkumin da Amurka ta saka mata tun a baya.
At least the time being we're not going to be lifting tariffs.
Shugaban Amurka kenan yake cewa kalla a halin da ake ciki a yanzu ba za mu dage waɗannan takunkuman ba. Shugaban na Amurka ya ce a shirye yake ya sake haduwa da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wannan yanki da babu dakaru wanda ya raba Koriyoyi biyu domin su gaisa. Trump ya bayyana hakan ne a wani sakon Twitter da ya wallafa gabanin ya sauka a Koriya ta Kudu a yau Asabar, yayin da yake ganawa da manema labarai a gefen taron G20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a Japan. Trump ya ce ya yanke wannan shawara ne ta haduwa da Kim domin a cewar shi haduwar tasu wacce ba za ta wuce minti biyu ba za ta kasance tamkar ta mika nuna fatan alheri ne. Shi dai shugaba Kim bai ce komai ba dangane da wannan bukata ta Trump, yayin da fadar gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce ba a dai cima wata matsaya ba, amma dai tana fatan za a ci gaba da tattaunawa. Ana dai fatan wata sabuwar ganawa tsakanin Trump da Kim za ta taimaka wajen farfado da tattaunawar da ake yi kan batun nukiliyan kasar ta Koriya ta Arewa. To a dai gefen kuma shugaban na Amurka ya yabi Muhammad bin Salman na kasar Saudiya, yayin da shugabanni biyu suka haɗu a gefen taron na G20 wanda ke gudana a Japan, inda ya kira shi abokina wanda ya yi aiki na azu a gani. A yau Asabar shugaba Trump ya ce ya ji daɗi da Saudiya ta sayi kayayyakin soji daga hannun Amurka, inda ya ƙara da cewa Yarima Salman ya buɗe hanyoyin da za su bunƙasa fannin tattalin arzikin ƙasarsa ta hanyar samar da sauye-sauye. Sai dai yayin ganawar da ya yi da manema labarai, shugaban na Amurka ya ƙi ce ofan kan ko zai tada batun kisan ɗan jaridan nan na ƙasar ta Saudiya, wato Jamal Khashoggi. Shi dai Rima bin Salman na fuskantar suka daga sassan duniya tun bayan kisan dan jaridar a kasar ta Turkiya a bara. Bayan kuma ganawar shugabannin biyu a yau Asabar, fadar White House ta ce sun tattauna kan batutuwan da suka shafi barazanar Iran da kuma batun samar da daidaito kan farashin danyen mai a kasuwannin duniya da na muhimmancin kare haƙƙin bil'adama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an gaggan kasashen duniya haɗe da Iran sun haɗu a birnin Vienna domin gudanar da taron da aka saba duk watanni huɗu, inda aka tattauna kan batun matsayin da aka cimma kan batun nukiliyan ƙasar Iran. Iran ta ce wannan taron na Vienna shine zai bada dama ta ƙarshe wajen ceto matsayin da aka cimma bayan ficewar Amurka daga wannan yarjejeniya. Ita dai Iran tana barazanar ƙara bunƙasa adadin sinadarin uranium da aka amince mata ta yi amfani da shi ƙarƙashin matsayin da aka cimma, domin a sassauta mata takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata. A 'yan kwanakin nan rahotanni sun nuna cewa Iran din ta ƙara adadin, amma hukumomin ƙasar ta Iran sun musanta waɗannan ikirari. Tehran ta ce ta saka wa'adin nan da ranar 7 ga watan Yuli ga ƙasashen nahiyar Turai da samar da matakai na sassauci na dogon zango kan takunkumin Amurka, kuma ba haka ba za ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin na uranium zuwa matakin da za a iya ƙera makamai. Ita dai kungiyar tarayyar Turai tana kira ga Iran da ta ci gaba da mutunta wannan yarjejeniya. A wannan mako ne 'yan majalisar dokokin Amurka suka amince da samar da wasu biliyoyin daloli ga ma'aikatan tsaro na tarayyar ƙasar waɗanda ke ayyuka a kan iyakar Amurka da ke kudu maso yammaci. Hakan na zuwa ne yayin da ita ma Mexico ta ƙara tsaurara matakan tsaro a kan iyakarta da Amurka, inda ta tura dubban jami'an tsaro na musamman zuwa kudanci da arewacin kan iyakokinta. Yayin hakan kuma muƙaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Kevin McAleenan ya ce zai gana da jami'an tsaron ƙasashe uku da suka tunkari matsalar bakin haure a mako mai zuwa, yayin da hukumomin Washington ke ƙoƙarin cimma wata matsaya ta samar da mafaka tare da Guatemala domin a rage adadin bakin hauren da ke mai da hankalinsu kan Mexico da Amurka domin neman mafaka.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da damuna ke ci gaba da sauka a sassan Najeriya, manoma a jihar Borno suna korafi ne kan matsalar da ke haifar da tarnaƙi dangane da noman wannan shekara, waɗanda suka ce idan ba a magance su ba jama'a za su iya fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana daga Maiduguri.
Kusan kashi 50 na al'umman jihar Borno dai manoma ne, sai dai wannan batu na tsaro ya shafi al'umman wannan jiha da dama, musamman ma manoma da makiyaya da kasari suka fuskanci barazana na 'yan kungiyar Boko Haram sakamakon irin kisan gilla da aka yi ma manomar a mafi yawa a gonakinsu da karancin taki da suke fuskanta a yanzu hakan sakamakon hana saida takin a jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa da jami'an soja suka yi. Ana zargin cewa akan yi amfani da shi wajen kera bumabumai da akan kai hare-hare kan jama'a da su, wanda hakan ne ma ya hankalin hukumar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira FAO a takaice, wanda shugaban hukumar Mr. Sofyan Kuruma ya koka game da wannan batu da ma ya ce karancin takin ko kuma halin ta sai da takin a kasuwar fage na iya mahaddasa karancin abinci.
One of the major challenge we face is the
Mr. Kuruma ya ce babban matsalar yanzu da muke fuskanta shine haramta taki a jihohin nan guda uku, muna kuma zaton hakan zai iya shafar yadda za a samu albarkacin noma, amma za mu meka wannan batu zuwa babban birnin tarayya Abuja don mu samu maslahan wannan matsalar.
To see how best we could address that.
Waya ma manoman da ke jihar Borno ke tinkarin shirin wannan noma na wannan shekarar ne, ga dai abinda wasu suke cewa.
Suna na jin mai shaci mama a shirin noma, yanzu ba tractor muke nema za mu saka shi a cikin gonarmu.
To kuma wani matsaloli ne ku mata manoma kuke fuskanta?
Eh to matsalolin mu muna neman tractor, muna neman tallafi wanda za a iya tallafa ma mata da yake muna daga JU to kuma dukan su manoma ne muna neman taki
matsalan tsaro haka nan a bayan gari idan mu ce ta bayan gari ana magana manoma na fuskantar hatsari kamar wani kira da kuma gwamnati ganin cewa an babu kariya ku ci gaba da harkar noman
eh to muna kira da gwamnatin nan da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya muna roƙon gwamnatin nan ko mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana
sunana Bunu Goni Mustafa din Borno Agri Village Kasaba
eh to ya shanin noma yake a Borno
shanin noma dai ga yanan to dan dama da akwai tsoro saboda amma duk da ka sai mun daura mun yi shi ba gudu ba jaraba dole in ban yi wa yin wa zai kashe mu yanzu haka mun fara noma mun je mun share jare tractor yanzu muke gida nan da kwana biyu na insha Allah rabbi za ka mana ogan mu zai ka mana tractor
sai dai shi ma sabon gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yana mai nuna damuwarsa game da wannan matsala na rashin tsaro da yace ya shafi harkokin noma da kuma yace za su dauki matakin kare waɗannan manoma da tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da gudanar da harkokin noman su kamar yadda yake jama'a abin da ke cewa
kuma fannin gwamnati mu ne ga mun yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hunters da su sojojin mu tabbatar mun kawo tsaro ga kasan Borno saboda mutanen su samu su je gonakin su su yi noma don saboda wadatar abinci shike abin da ya kamata mutum daga farko ya samu sauran abubuwan da ya kamata hanyoyi da makarantu da muka yi magana mutanen su samu zuwa kauyukan su je ba wanda zai hana su
an dai samu kungiyoyi da dama masu zaman kansu da ke taimaka ma harkokin noma a shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma ga kananan manoma kamar kungiyar ICRC wato Rescue Committee a takaice wanda yasa hakan ke rabon iri ga manoma da ma wasu abubuwan da suka shafi fatanya manjagara da dai sauransu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Wannan somin tabu ne daga rahoto na musamman da Haruna Dauda Biyu ya hada mana sai a saurari shirin mu na gobe Lahadi domin jin cikakken rahoton. Yanzu kuma za mu koma jihar Filato dake tsakiyar arewacin Najeriya inda aka gudanar da bikin bada kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar daukar hotuna dake nuna yadda mutane ke rayuwa musamman ma abinda ya shafi al'adun wata al'umma. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen talabijin na muryar Amurka a wato taskar VOE Ilyasu Kasumu ya hada mana kan wannan biki da ya gudana a kwanan nan.
Mawaki Steve Ron Pumpkin nan yake kayatar da baki da irin waƙoƙinsa na country music. Dama dai gurin guri ne na nuna bajinta.
Ladies and gentlemen, a round of applause for Mr. Edward Romeo Audu.
Amma wannan karan nuna bajinta a fagen daukan hotuna. Wannan shine bikin bayar da kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar daukan hotuna masu nuna rayuwar mutane iri-iri dake jihar Filato arewa ta tsakiyar Najeriya wanda kungiyar BRIC ta shirya da haɗin gwiwar bikin nuna al'adu na Jos wanda yake kama a Jos din.
Lokacin da nake zaga a cikin jihar Filato sai in ji kamar na tsaya itaka don na gane wa idanuwana albarkacin dausayi duhatsu da tsaunuka. Ta hotuna za mu iya ganin kyawun mutane wurare da kuma al'adu abin da muke son nuna a jihar Filato kenan.
So that's what we want to celebrate here on the plateau.
Shi hoto shine abin da yake aje tarihi kuma gaskiya idan mutum ya tsaya da kyau ya kalli hoto kai za iya da na hoton da aka dauka tun kafin haife ka in ka kalla zaka ga ashe da irin rayuwar da aka yi kenan zaka so irin rayuwar ta to ta hoto ana iya tura sakonni
wanda suka shiga gasar sun dauki hotuna iri daban-daban da suke nuna ababe daban-daban na kayatarwa game da Jos din da majar Filato wacce ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula masu nasaba da addini da kuma kabilanci.
Ɗayan wani abu in ka ce ma mutane kai daga Filato ne za gan kaman ana fada ne a Filato a duk da cikin fadan da yake yi ana murna a cikinsa.
Ita jihar Filato duk wanda ya santa a shekarun baya da suka shuɗe
jiha ce ta zaman lafiya da kuma raye al'adu. So wayannan mutane da suka shigo suna ɗaya daga cikin wanda suke so su sake farfado da jihar Filato gurin inganta al'adunmu da kuma farfado da zaman lafiya, wanda alhamdulillahi ko anan yanzu idan ka lura za ka ga fuskokin al'umma kala-kala daban. To ka gani idan har wannan abin zai ci gaba da ɗorewa, to ina ganin gaba-gaba insha Allahu jihar mu ta baya za ta dawo.
Ana gani irin wannan gasa za ta taimaka gaya wajen canza irin suna da garin da kuma jihar Filato suka yi daga waje na husuma da tashin hankali zuwa waje na lumana da hazaka. Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu.
A gaida Iliyasu Kasimu, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji amsar tambayoyin wasu masu sauraronmu da dama, ciki har da Umar Aliyu daga Borno, da Sani Aliyu daga Kano, da Usman Yusuf Kaduna, da dai sauransu da ke son jin tarihin harshen Hausa. To idan masu tambayar na saurare, ga ansar da shugaban jami'ar koyo daga gida ta Najeriya Profesa Abdalla Uba Adamu ya bayar.
To magana ta gaskiya shine ba wanda zai bude baki ya ce da kai ga asalin wani yare ko wani harshe. Ana amfani da alamu ne na zaman mutane a wani guri a tabbatar da zaman su a wurin ko kuma yadda rayuwarsu take da kuma inda suka taso daga wani wuri zuwa suka koma wani guri. Kamar mutane mutanen Ingila ai daga asalin su daga Jamus suke suka taso suka gangaro suka koma Ingila din wata kabila ce a kasar Jamus ta koma Ingila suka zama English. Amma mu maganar Hausa ba wani wanda zai ce da kai wai ga asalin Hausawa ko ga asalin yaran Hausawa, ba wai babu asalin ba ko kuma babu asalin yaran, a'a. Har yanzu bincike bai kai mu inda zamu zo mu samu wani abu abunne ko aboye ko arbuce da zai ba mu wato karara wata hanya da ta nuna cewa ga asalin Hausawan ba. Abinda muke da shi a yanzu a nazarcen hasashe ne. Misali akwai hasashen cewa watakila harshen Hausa ya samu asali ne daga Habasha. Ba dan komai ba dan ganin cewa akwai wani abu da Hausawa suke yi wanda ya kwatantaceniya da irin mutanen Habashan. Ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi shine na bautar rana. To a cikin ɗaya daga cikin wato ta'adodin ba Hausawa akwai inda ake wata waka da ko kuma wani wasa ne da ake kamar cewa ana bautawa rana. To wannan shine ake ganin cewa akwai kamanceceniya tsakanin Hausawa da Habashan, wataƙila ko daga can suka fito. Sannan na biyu wani hasashen dai na kuma dai Habashan shine takamaimai abin da ya shafi Kano. To shi Kano an ce ɗaya daga cikin mutanen da suka karfafa Kano ba wai suka kafa ta ba, suka karfafa ta sunan shi Dala. Wannan tudun ga Dala daga sunan shi aka samu. To ana hasashen cewa Dala din daga Dahalak ya fito. Dahalak kuma wani tsibiri ne a wajen Ethiopia Eritrea. Duk dai wannan Habashan ne. To amma ai da yazo ya tarar da mutane a wurin. Ba wai shine yazo ya kafa alƙaryar Kano ba, a'a, zuwa yayi ana cewa ka karfa ne zai dauki giwa a kafatarsa zai kaza zai kaza, kuma shi ya kawo musu nau'in bauta irin na mutanen Habasha su yi kusurwa guda hudu su yi masallaci su yi idi, saboda duk wannan dangantakar mutanen Habasha da kasashen Laraba Hijaz ta kamaimai Makka ya riga ya sa sun san cewa ana da masallaci ana yin idi. To daga wannan da halaka din ake hasashen cewa an samu Hausawa. To amma kamar da nika maka wannan ba za ta yiwu ba, saboda da yazo ba wai shi ya kafa alƙaryar ba, mutane yazo ta rada gurin kawai ya mulke su. To kaga wannan hasashe kenan na farko na cewa Hausawa suna da alaka da Ethiopia wato East Africa ko kuma ce gabashin Africa. Hasashe na biyu shine a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin Misra akwai wani fir'auna ana kiransa Hausal. To ana ganin cewa wannan Hausal din da mutanansa bayan ya gama fir'aunancin shi ko korarsa aka yi ko ma dai menene dai ya bari ya gangaro ya ta yawo ya ta tafiya da shi da mutanansa. To of course shi ya rasu, mutanen nasa suna nan, aka ta tafiya aka ta murgina a karni har suka gangaro suka zo wajejan daura a nan suka kafa sansaninsu kuma suka yi zamansu. Saboda haka ana ganin cewa daga Misra jama'ar Hausal su suka taho. To kamar yadda na gaya maka, duk waɗannan hasashe ne, babu wani abu tabbaci da zai nuna maka cewa a Misra din akwai masu yin Hausa yadda muka fanta. Amma kuma Hausa ma yadda muka fanta yanzu ta bambanta da Hausan da ake ta shekara 100, ita kuma ta bambanta da Hausan da ake yin ta shekara 200. Saboda cakudodiya da ake da mutane da kuma yarurake da ara-ara da ake da kalmomi da na ta'adodi wanda yake ya riga ya canza alƙiblar din Hausawa. Yanzu Hausar ƴan boko ma daban take da Hausar wanda ba ƴan boko ba. Wanda Hausa ce. Saboda Hausan ko ta kuma kowane yare rai ne da ita. Murginawa take, ta dauko wannan ta murgina shi ta narkada shi ta ramanata. Saboda haka idan aka ce za a da ana ta bincike wai menene asalin Hausawa ko asalin harshen Hausa, wato za a dauki lokaci matuka kafin a samu wani abu tantiri wanda za a ce wannan shine kimiyya ta bayar a matsayin tabbacin cewa wannan abu ya tabbata. Abinda kawai ake da shi kamar da ga maka hasashe ne, za a ce hypothesis ko theory ko speculation, amma ba wani abu tabbas wanda zai nuna maka wani abu. Wato abin mamakin shine ana yawan danganta cewa kasar Arewa kasar inda Hausawan suke ba wani wai takamaimai a ce wai ba Hausawa bane a gurin. Kuma duk wanda suka zo suka rubuta tarihi kamar yanzu wannan shi baya jidan da ake magana wanda da yawa mu ba mu yadda ma akwai shi ba. Shi ma ba wai shi ya kafa kasar Hausa ba, zuwa yayi ya tarar da mutane, ya tarar da sarauniya tana mulkin ta kuma shekara da shekaru, ita kanta ta jima tana mulkin kafin ita kanta kuma akwai wanzu wanda suke mulki da yawa a kanta. To amma sai ka ga wayansu malaman tarihi na Turawa suna nan suna son su nuna cewa baya jida kamar shine asalin Hausawa, ba shine asalin Hausawa ba. Babu ma wani baya jida, saboda a lokacin da aka yi wannan aka yi daurama garin Bagadada bai isa ce zai turo wani mutum ya to hatta daga Bagadada har wai Borno daga Borno kuma yazo daura ya ce zai abin nan ba. Kauyen ne, kauyen na Kasafar Lama. Saboda haka babu wani magana wai wani dan sarki ya taho daga wani guri ya gangaro. To duk wannan labarai ne ake yi kawai don a nuna cewa bakar fata bai da asali, bakar fata bai da usuli, bakar fata shi ba komai bane, bakar fata tarihinsa yi masa shi aka yi. Saboda bai da wani alamar rubutu wanda zai adana tarihinsa, bai da wata hanya da zai tabbatar da tarihin kansa da kansa, mutane ne suke zuwa suke kirkiro masa tarihinsa suke cusa masa a kansa don dai kawai a nuna cewa bakar fata ma mutum bane. To ka ji dai wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da ake fuskanta a yanzu a duniyar nazari game da ainihin tarihin Hausawan.
To prof, idan ka ce maganar bayaji da soki burutsu ce, wato kenan ina batun Hausa bakwai da Banza bakwai?
Na farko ma dai an daina cewa Banza bakwai. Mai girma sarkin daura a shekara ta 2009 nake jin ya ba da umarnin cewa a daina cewa da su Banza bakwai, sai dai ƴan uwa bakwai. To maganar Hausa bakwai da ƴan uwa bakwai kuma wannan tarihi ne na Hausawa. Tabbas akwai mutane ƴan uwa bakwai, akwai kuma mutane Hausa bakwai wanda sarakuna ne suka zo suka mulki kasashen Hausawa, wanda suka zo suka yi mulki a kai, amma ai ba su ne asalin Hausawan ba. Misali a Kano. A Kano a lokacin da Bagauda ya zo Kano, ai ba wai ya zo ya tarar da gari ba ne fayau babu kowa, ya zo ya tarar da mutane a wurin, ya tarar da kasuwanci, ana harka ana kasuwanci sosai a bakin kurmi. Matsalar ita ce da makera da manoma da maharba da masaka duk suna zaune suna zaman ƴan marina ne, kowa gabansa ya fuskanta. An kasa zama a hada a hadu a ce waye zai shugabance mu, waye zai mulke mu tsakaninmu. Shine suka aika, saboda a daura a lokacin tafi kowace kasa garifi a kasar Arewa tafi kowace kasa sarakuna, shi suka roka suka ce suna son a turo musu kantoma wanda zai zo ya tsara musu yadda mulki yake a dangon. Shine aka turo Bagauda din ya taho. Saboda haka da yazo ya tarar da mutane, ya tarar da mutane suna harkokinsu suna sana'o'insu, kawai neman kuɗinsu ne, wanda ke kuma dama shi sai ake cewa Kanawa suna da wannan neman kuɗinsu ne ya hana su zauna su ce ba za su zauna su tsara kansu mulki. Saboda ko wanda ya fito yake zai mulki sai ya ga cewa a'a wannan bai isa ya mulke shi ba, so sai suka ce gwanda dai su kirawo wani daga wani guri su zo ya zo ya musu. Saboda haka maganar Hausa bakwai tana nan, ƴaƴan sarakuna ne, amma dantan cewa Larabawa ne bata taso ba, saboda babu wani abu a cikinsu ko a rayuwarsu ko a tarihinsu ko a falsafarsu da ya nuna wani Larabci. Illa iyaka an ce waɗannan ƴaƴan sarauniya ne, wannan kuma ƴaƴan kishiyarta ne, karɓa gari mun karɓi gari da duk wannan dai hai tatsuniyar. So waɗannan ƴaƴan sarakunan su aka tura su suka je suka yi kantomomi a ƙasashen Hausa, wanda dama can akwai wannan ƙasashen akwai mutane a wurin, sun zo Rano sun zo Zaria sun zo daura da of course a daura din suka fara sun zo ka tsana duk wayannan guraren da ake kiran Hausa bakwai da kuma guraren da ake cewa kamar yan uwa bakwai kamar su Oyo kenan ana ganin ta kasar Yaraba ka ji ma dalla yaya a ce wai daga kasar Hausa aka tafi kasar Yaraba aka je aka mulke su ana ce da basu ma sannan da nufe da kwararrafa da sauransu to sarakuna ne ko kuma daga kai ne ko kuma zaka iya cewa wakilai ne ko kuma jakadu ne ko wani abu dai na sarakunan suka je suka kafa sansanin su suka haɗu da mutanen daga baya kuma suka yi musu mulki to amma zancen cewa larabawa ne ko ƴaƴan larabawa ne duk bata taso ba wani abin da ya danganta su da larabci daga yarensu daga lafarsu su da komai.
To Professor daga cikin ƙasashen Hausa na yanzu shin akwai waɗanda aka tarar da masu amfani da wani harshe daban saɓanin Hausa kafin suka rikide suka zama Hausawan kuku ya ne?
A iya sani na babu a iya sani na to amma ba za a rasa mutane wanda suke nazari a kai ba wanda kuma za su iya fito da wannan amma ni na san akwai wani littafi da aka buga sanan Turai ana kiransa Being and Becoming Hausa. Being and Becoming Hausa wato zama akai wani taro aka ce bari a rubuta littafi akan takamaimai tarihin Hausawa da sauransu to Allah cikin ikonsa ni aka aiko wasu wanda suka buga littafin a Turai suke cikin America ne ma to su suka da buga aka buga littafin aka turo mun aka ce in sharhi akai ne sharhi akai na nuna cewa duk abin da aka da shi akan tarihin Hausawa da kuma rayuwar Hausawa din gaskiya magana a fashe ne a littafin.
To sai a kasance da mu makon gobe idan jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Abdalla Uba Adamu da ya ansa mana tambayoyin da salamun Abu da ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Kabiru Hassan Malam Maduri da Muhammad Sadi Dan Hausa Baturiya a jihar Jigawa inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu tunawa gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi batun sabon ƙarin albashin da ya zama doka har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa ma'aikata ba su gani ba a ƙasa tuken alƙawari dai cikawa sai wasiƙa daga Usman Kasim Kringin dan jihar Damagaran ta Jamhuriyar Niger inda yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ina so na tofa albarkacin bakina dangane da sanarwar da gwamnatin ƙasa ta Jamhuriyar Niger ta yi na cewa ta tsige magatakaddan gari na biranen Agadas da jihar Difa hakika hakan yayi daidai amma har yanzu mu talakawa muna buƙatar a tsige prime minister ƙasa wato Malam Briji Rafini ganin yadda ya zama dan amshin shatan gwamnati ne kawai babu wani sauye-sauye da muka samu har ya zuwa wannan lokaci Allah da ya kyauta amin sai sako daga Iliya Usaini Usman journalist Pataskun da Sulaiman Adamu Tandari da Amina Garba Auta Angwar Jaji inda suka ce salam BOA Hausa hakika mun yaba da matakin da court ta dauka na dakatar da dokar sa lasisin wa'azi ga malaman jihar Kaduna don haka Allah ya sa gwamnatin Nasiru El-Rufai ta bi umarnin kotu ta janye dokar cikin gaggawa sai sako daga Malam Usaini Dangwate Karasuwa da Ibrahim Musa Wada inda suka ce salam BOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayen ka 101 da ka kawo mana saukin duk wata matsala har-hari kamar na su Boko Haram da ƴan bindiga dadi har ma da barayin shanu da fada tsakanin makiyaya da manoma tare da shugabanni na gari amin sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a inda yace mutuwar wasu mutane masu aikin haƙar ma'adanai fiye da 30 sakamakon ruptawa da wurin aikin yayi a lardin Lualaba a kudu maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo hakan abin jimami ne da alhini kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici
bayan wata ganawa da suka yi da tabar aikinsa na cewa Xi Jinping shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake ƙara kudaden haraji akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka, yayin da yake magana kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a ƙarshen taron G20 na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki. Shugaba Trump ya kuma ce zai bar kamfanonin Amurka su riƙa sayar da kamfani wato kayayyaki ga kamfanin Huawei.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Vitek Zanga-Zanga, ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, dites-le à un ami.